أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمله ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى كوم يو أشرم بطي قوات الربيع الأول هجرة أن صلى الله عليه وسلم بقول آل أريهلو لأربعين لبيو كما يو شاء قوات شاء ليا ميلادية جبو بيو دا أشرم أو أن مجلس سلام نتار البركة لمكي قبات الدرسي أتكل التاقم التدريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح والنفر بالضمان للعلامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي ورحمة الله عليه أولا مسلات جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه منات من كتاب الوضوء زامتاشي باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة wannan zai zo majalisunmu na 78 a cikin majalisunmu na wannan littafi. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake bale ya ce babun wudu'ur rajuli ma'a imra'atihi wa fadlu wudu'il mar'ah, babun da zai yi batu akan wudu'ur rajuli ma'a imra'atihi. Al-wudu'ur rajuli ma'a imra'atihi, mutum yayi alwala tare da matarsa. Wudu'ur rajuli ma'a imra'atihi, mutum ya yi alwala tare da matarsa, ya halatta ko bai halatta ba. Sannan wa fadlu wudu'i al-mar'ati, sannan kuma da hukuncin ruwan da mace ta yi amfani da shi ta rage, me hukuncinsa? Yana da tsarki ko ko bai da tsarki? In mun lura za mu ga kaman wannan babun kaman babi ne da yake a keɓe a kan babun da muka karanta a baya, باب استعمال فضل وضوء الناس. وضوء الناس وانشنكو واتو ابن دا متاني سكي امباني دا شين روا سكري ننكم وضوء المرأة ابن دا متتي امباني دا شي تري نعل ولا ينا دا تركي ونزي اي اوكاي تركي دا شي كوكو آه شين ابن دا زامو غني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تتبت اغمد اغمد وانا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. وانا حديثي عن ساموشد لصحابه أن صلى الله عليه وسلم سجلنا عبد الله بن عمر إذا جتشن المكثرون من الرواية إذا جتشن المكثرون من الفتية واتوشن صحابي ولن نسكي أي القوة أن نسك في يوم hadisi kuma suka fi yawan fatawa wato fiqh kenan a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Tarjumar sa ta gabata da yawa a cikin wannan littafi a lokacin da muke karanta hadisan sa. Qala yace kana ar-rijalu wan nisaa yatawaddauna fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jami'an. Kana ar-rijalu, haqiqa mazaji, wan nisaa da mata sun kasance يتوضؤون سنعين الولاء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن معي في صلى الله عليه وسلم جميعا قباكي لين ستاري ماتا دمزا زمن النبي صلى الله عليه وسلم سنكسا في سنع هدوى سيع الولاء أوري لايا دباتا سدمزنس زمن منزا الله صلى الله عليه وسلم sun kasance suna aikata haka. Haka wannan hadisin ya zo. Hadisin al-Imam Ibn Hajar ya ce la mani'a min al-istima'i qabla nuzul al-hijab, ya ce babu dalilin da ya hana kafin a saukar da keɓa mata da maza. A shari'ar musulunci da babu dokar mace ta zama ba muharramarka ba, ka zama za ka iya mu'amala da ita, kai magana da ita, ku yi tafiya tare. Amma tun da aka saukar da ayatul hijab, ayoyin da suke bayani akan cewa mata su zama sun keɓanta da maza, kaç sezonu suna çapu dediğin ya da su. İn ba çapu dediğin ya da zama ba babu makawa game da ita. To mata sun kasance a wannan lokacin a farkon zamani na Annabi sallallahu alaihi wasallam da su da manza ba tare da cewa wannan muharramin ta bane ko ba muharramin ta bane suna haduwa a wuri guda su yi alwala tare kowanne yana sa hannu mun taba batu anan mutanen biladul arabiyya al-magharibiyya kamar mutanen maroko mutanen tunis da libiya da makamantansu a masallatansu kusan har yanzu idan ka tafi za ka ga wani katan tafki suke yi a cikin sa suke alwala ko irin wannan tafkin mata da maza a farkon zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam mata da maza ko muharramai ko ba muharramai ba ko ajnabiyai sukan hadu su zo su yi alwala annan al-Imam Ibn Hajar yana so ya fuskantar da mu ne hadisin yake nufi sai yace wa amma ba'dahu fa yahtassu bil zawjat wal maharim amma bayan an saukar da ayoyin da suke batu akan cewa mata kar su yi cakuɗe ɗaya da maza to sai ya zama abin da ya tabbata shine babu laifi tsakanin mazaje da matan su haɗu a waje ɗaya su yi alwala sannan babu laifi al maharim waɗanda ba su halatta ka aure su ba za ka iya haɗuwa da su a wuri ɗaya ku yi alwala shine fassarar hadisi ai ya fito mana fili ko na san kila lokacin da aka karanta ƙwaƙwalwar wasu ta buga ko ta yi musu dum ko shine fassarar hadisi cewa a farkon zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama mata da maza waɗanda muharramai ne ko ba muharramai ba sukan yi cakuɗe ɗaya su haɗu a wuri ɗaya su yi alwala amma lokacin da aka so kada ayoyin da suke batu akan cewa kada matan da ba matan ba matan ka ba ba muharraman ka ba su zama sun yi cakuɗe ɗaya da kai to sai ya zama an haramta matar da ba matar ka ba ka zo ka haɗu da ita kuna alwala a wuri ɗaya wannan shine fiqhun farko daga cikin abin da ke tabbatar da cewa fassarar da Ibn Hajar rahmatullahi alaihi daidai ce akwai asari da aka ruwaito daga sayyiduna Umar al-Imam Abdul Razzaq as-Sanani ya fitar da shi a cikin al-musannaf din sa yake cewa tabi'i Abu Salamah al-Hadidi ɗaya daga cikin tabi'ai yace ra'aytu Umar ibn al-Khattab ata hiyadan yace naga sayyiduna Umar ya zo wasu tafkuna wasu rafuna a zamanin sa alaiha ar-rijalu wan-nisa'u yatawaddauna jami'an sai sayyiduna Umar radiyallahu anhu sai ga mata da maza ba muharraman juna ba sun hadu suna yin alwala a wuri daya fadarabahum bid-dirra sai sayyiduna Umar radiyallahu anhu yana da wata tsamangiya da yake umarni da abu mai kyau da ita ya hana abin da ba shi da kyau da ita sai ya je ya kula musu yana koransu kuma kala li sahibi al-hawd sai ya ce mai kula da wannan tattin ij'al lir-rijali hiyadan wa lin-nisa'i hiyadan yace daga yau ka'ida ita ce ka raba tattin maza daban in za su yi alwala sannan tattin mata daban kuma laqiya aliyya daga nan sai sayyiduna Umar sai ya zo ya tafi sai ya gamu da sayyiduna Ali radiyallahu anhu fa qala sai ce ma tara wannan hukuncin da nayi ya kake gani yayi daidai ko bai daidai ba sayyiduna Umar ya tambayi sayyiduna Ali fa qala sai ya ce ara innama anta ra'id sai ina ganin kai shi kai ne shugaban mu ai kai ne shugaban kasa mulki na hannunka jagorancin mu yana hannunka فإن كنت تضربهم على غير ذلك فقد هلكت وأهلكت إن جاء أكم وأن ذاك بكيس وتوكينا كا هلك كما كا هلك سو دك أبن دكي تاي دي دي شي وإن با محرمي بني أغبا مسوجا الولس ما تاتي الولس أوجي دبان مذاك مسي الولس أوجي دبان أما إذا محرمين ييني دكني تباب ليسي وادك أنوى سوزوس حدوجي ليسي الولس ما ليسي بني haka nan miji da mata ya halatta ta zuba musu ruwa abin nan a wurada a gwangwani daya ko kuma wani dai abin alwala su haɗu yana sa hannunta ita ma tana sa hannun shi mun gane shine bangare na farko na hadisi fiqhun zahiri ce to sai fiqhu na biyu da ke cikin hadisin kamar yadda ya buga mana babu ya ce wa fadlu wudu'il mar'a menene hukuncin sauran wanda mace ta rage idan mace ta yi alwala kar ka sa hannunta a cikin ruwa kuna sawa tare ya zama sauran ruwa ta yi amfani da ruwan ko bata yi ba ta yi amfani da shi to shine fiqhun yake cikin bangare na biyu na hadisi amma duk da haka ikhtalafa as-salaf fi wudu'i ghadli fadl al-mar'a magabata sun yi sabani akan hukuncin namiji yayi amfani da ruwan da mace ta rage ko mace ta yi amfani da ruwan da namiji yayi amfani da shi ya rage sun yi sabani akan haka wasu daga cikin su sai suka tafi akan cewa ya halasta an samu daga cikin magabata wanda suke ganin cewa halas ne kowane bangare idan yayi alwala ɗayan bangaren ya zo yayi amfani da wannan ruwan sannan mazhaba ta biyu su kuma sai suka ce a'a bai halasta ba kada namiji yayi alwala da ruwan da mace ta rage kada mace ta yi amfani da ruwan da namiji yayi amfani da shi ya rage mazhaba ta biyu ce mazhaba ta uku ita kuma ita ce mazhabar da suka ce a'a ya halasta mace ta yi amfani da ruwan da namiji ya rage amma bai halasta namiji ya yi amfani da ruwan da mace ta yi amfani da shi ta rage ba maganganun ku kenan ko duka magabata sun yi waɗannan maganganun الإمام الميموني إذن الشرع الماجران الإمام أحمد بن حنبل يكيشي وإن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك المضطربة الإمام الميموني يكيشي الإمام أحمد ياشي من حديثا لسكي حنا هو سكي بعد داما أي أمفاني دوان دا متفرجي أي الولاد دا شيشي دكت منذ سنة شنكرو دجونا مضطربين إن جاء الإمام أحمد to sai al-Imam Ibn Hajar sai masa ta'kidi sai ya ce ina ganin al-Imam Ahmad da yace haka in ai ba a cewa hadisi sun ci karo da juna sai idan ba za a iya hada su ba idan ka samu hadisi guda biyu wancan yace kaza wancan yace kaza ɗaya yace ai gabas ɗaya yace ai yamma to ba kai tsaye cewa kake yi sun ci karo da juna a hadisi ba sai kai abin da malamai suke ce mushi muhawalatul jam' sai kai kokarin hada kaga waccan wata fassara za a bashi ayi aiki da shi waccan kuma wata fassara za a bashi shi ma kuma ayi aiki da shi ba tare da an yi wurgi da ɗaya daga cikin su ba a karkashin ka'ida su ta usul da suke cewa al-jam'u awla min at-tarjih ko kuma su ce imalun nassayn alladhayn yuzannu bihim at-ta'arud awla min imali ahadihima wa ihmal al-akhar a hada nassosa guda biyu da ake ganin kamar sun ci karo da junansu ai aiki da su kowanne a bashi fassarar da ta dace da shi to shi yafi fiye da ka dau ɗaya ka ba ɗaya ko kuma ka ce duka a basu to za a iya hada waɗannan hadisan sai Ibn Hajar sai ya ce ya za a iya hada su sai ya ce bi an tuhmala ahadithun nahyi ala ma tasaqata min al-a'dha'i ya ce in hadisan da suke cewa ka ai amfani da ruwan da mace ta rage in har sun inganta to za a fassara su ne a matsayin ruwan da ya zuba daga gaɓoɓinta ana nufin kada ka zo matarka tana yin alwala saboda ana ƙamfan ruwa misali sai ka ce to ta yi alwalar sai kuma sai ka samu wani baho sai ka sa sai ka ce ta riƙe yin alwala a ciki ta wanke hannunta ruwa na ya zuba ciki yana taruwa in ta kukura baki fuk ta zuba a cikin ruwa suka ce shi ne ake nufi sannan su kuma hadisan da suke magana akan cewa ya halasta a yi to su kuma dama kaga shi kenan za a ɗauke su a matsayin ruwan da ta rage ta yi amfani da yi ta yi amfani da rage ta bar maka rage mun gane maganar Ibn Hajar ko sannan sai yake cewa sannan za a iya ɗaukar hadisan da suka zo suke cewa kada a yi amfani da ruwan a matsayin mai karahatut tanzihi makaruhanci ne na tsaftace shari'a sai idan baka samu wani ruwan ba in baka samu wani sai in kana da wani ruwan ne za ka ce ba za ka yi amfani da shi al-Imam al-Khattabi ya wannan fassara ya ce fassarar nassosan da suka zo suka ce kada a yi amfani da ruwan da mace ta yi amfani da shi a wajen alwala ta rage to fassarar sa ana nufin makaruhi ne in kana da wani ruwan to ka aje shi kai amfani da wanda kake da shi, amma idan ba ka da shi ya zama me kenan, ya zama halal. Mun gane to waɗannan fassarorin da suka yi ce al-Imam al-Sahawi a cikin sharh mushkil al-athar shahu hadisan da suka zo suke tabbatar da cewa ita bangarora guda biyu ya halasta sai amfani da ruwan da ɗayan ya rage ya halasta, yace fa da zalika ma ruwina fi awwal hadha al-bab, kenan kaman akwai cin karo da waɗannan hadisan da muka kawo a baya da hadisan da kuma muka fara faɗin su a farkon babi, domin al-Imam al-Sahawi a cikin littafin sa Sharh Ma'ani al-Athar yayi babi yace babun ko babu babu su'uri al-adami, babun da zai yi bayani akan me hukuncin ruwan da dan adam ya amfani da shi ya rage ya halatta wani ya dauka ya amfani da shi, adami ne dan ko namiji ne ko mace, to sai kawo hadisai waɗanda suke bayani akan hayi, to daga nan kuma sai kawo hadisai waɗanda su kuma suke bayani akan ya halatta za a iya amfani da su, to ka kaman sun ci karo da juna kenan. Sai ya ce to ya zame mu hada su mu fitar da ma'ana wacce take ingantacciya. Al-Imam al-Sahawi dan mazhabin Hanafiya ne, suna girmama kiyasi sosai, suna girmama aiki da kwakwalwa, so ka zai yi mana aiki da kwakwalwa. Sai yake cewa fa wajadna al-asl al-muttafaq alayhi anna ar-rajula wal-mar'ata, yace sai muka ga ka'ida wacce ake ittifaki kanta ita ce namiji da mace idza akhadha bi aydihima al-ma'a ma'an, idan dukkanin su kowanne ya sa hannun shi a cikin ruwa min ina'in wahidin kwalya daya ko abun amfani daya anna dhalika la najisul ma'a, ai kowa ya yarda cewa ruwan bai zama najasa ba ko, idan namiji ya sa hannun shi a cikin ruwa hannun shi kuma babu najasa, idan mace ta sa hannunta a cikin ruwa kuma hannunta babu najasa, ruwa yana da tsarki ko bai da tsarki? Yana da tsarki. Sai ya kuma ce wa ra'ayna an-najasati kullaha idza waqa'at fil ma'i qabla an yatawaddaha minhu, sannan kuma mun gani ka'ida ce tabbatacciya, ai idan ruwa najasa ta fada a cikin sa kafin ai alwala a cikin sa ko kafin ai alwala a cikin sa أو مع التوضع منه أن حكم ذلك سواء كوكو ميكا تنشي أنا على الولد دشي سي نجسة تفالة عتكي أيه كنت نصديني هو زمني كذا هو زمن نجسة كونغ قائدة فوقو إذن نمج كومة دكة ننس سكسا هن ننس أبو دمما لم يسين يدشي واجد كاسا هن نو أبو تلبي زمن نجسة إما تتسا هن ننت أبو بي زمن نجسة ko me zai sa a ce dan mace ta yi alwala da ruwa ta rage sai ba za a yi amfani da shi ba, shine abin da yake so ya kai mu gare shi. Hannun mace babu najasa a cikin sa sai ta taba ruwa, namiji ma hannun shi babu najasa a ciki sai ya taba ruwa, sunan ruwan ne mai tsarki. To me ya bambanta tsakanin a ce idan mace ta yi amfani da ruwa ta yi alwala da shi a ce ya zama najasa, shi kuma namiji na shi ya zama mai tsarki? Kaga babu. So da haka kenan ya tabbata ya halasta a shari'a mace ta yi alwala ta rage ruwa, shi kuma namiji ya zo ya dauka ya amfani da wannan ruwan, sannan bil'aks ya halasta namiji ya yi alwala ya rage ruwa, ita ma mace ta zo ta dauki wannan ruwan ta yi alwala da shi, duka ya halasta. Haka al-Imam al-Sahawi ya tabbata a cikin littafin sa Sharh Ma'ani al-Athar. To bari mu ji daga cikin magabata suwa ya suke da fahimtar ya halasta ai amfani da ruwan da mace ta rage ayi alwala da shi, suwaye kuma basu ganin haka? Duk da cewa mun ji fassarar da aka mana cewa fassarar ita ce waɗannan maganganun guda biyu, ko dai a ɗauki cewa ana nufin ruwan da ake magana akan cewa mace da in mace ta yi amfani da shi ba za a yi amfani da shi ba, shine ruwan da ya rika zuba daga gaɓoɓinta wanda aka tara, ko kuma a ce a makaruhi ne an samu wannan sa to a aje shi ai amfani da wancan wanda ba ta amfani da shi ba to bari mu ji shi al-imam ibnu ali shayba a cikin al-musannaf ya kawo waɗannan babubukan guda biyu ya kawo babun magabata cikin sahabbai da tabi'ai waɗanda suke ganin ruwan da mace ta yi amfani da shi ta rage ne tsarki ne daga nan kuma sai ya biyanta sai ya adalci sai ya kawo su kuma waɗanda suke ganin ba za a yi amfani da shi ba to bari mu fara da waɗanda suke ganin za a yi amfani da shi kuma sun fi yawa na farko akwai sayyiduna Abu Huraira radiyallahu anhu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam almajirinsa شحاب بن مدلج العنبري يا يي روايه daga gare shi yake cewa shi da kansa sa'ala abahu ghayrata an su'ri tahuri almar'at ya tambayi malamin sa sayyiduna abu huraira sahabun manzo Allah sama tabi'i ne shihab ibn mudlij al-anbari yake cewa ni nan na tambayi malami na sayyiduna abu huraira sahabun manzo Allah sallama a game da sauran da ruwan da mace ta yi tsarki da shi ta rage wayu ta tahharu minhu shin za a yi alwala da shi qala sai ya ce ga magana sayyidina Abu Huraira inna kunna lananquhu hawla qas'atina naghtasilu min hakilana yace ai mun kasance da matanmu dukkaninmu mukan aje abin amfani na alwala ko kace kwatanniya ko kace bahu ko kace dawo dukkaninmu nan kuru muna sa hannunmu muna ɗibo ruwa mata na sawa mu ma muna sawa kaga yayi maka sharhin wannan hadisin na babun biki ba ko kana rijalu wan nisa'u fi zamani rasulillahi sallama yatawadduna jami'an da mata da maza a zamanin manzon sama sukan hadu su yi alwala a wuri daya ko wannan su yana sa hannu a cikin ruwa kafin zuwan saukar da hijabi ya halatta da waɗanda suke muharramai da matan mutum da ba matansa ba duk a zo a hada a alwala amma bayan an saukar da hijabi to sai aka keɓe in matar ka ce to ya halatta ta sa hannu kai ma ka sa hannu ku yi alwala tare in ka ce ruwa ya ɓaci to ya ɓata ruwa ko kai alwala kai tare da tare da matar ka ta sa hannu kai ma ka sa hannu wa ya ɓata ruwa in ka ce ruwa ɓata ce ne wa ya ɓata kaga ba wanda ya ɓata ruwa in kuma ka ce an ɓata to dukkan ku kuka ɓata ruwa domin hannunka bai fi nata tsarki ba hannunta kuma babu najasa a jikinsa to kun ga wannan fatawar sayyidina Abu Huraira ce na biyu sayyiduna Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu kun shi goyito mana wannan hadisi to shi ma al-Imam Ibn Abi Shayba a cikin al-Musannaf dinsa ya ruwaito annahu la yara bi su'ri al-mar'ati ba'tan yace babu laifi mace ta yi amfani da ruwa ta rage wani kuma ya zo yi amfani da shi a matsayin na alwala amma sai ya ce ne illa an takuna ha'idan aw junuban a fahimta sayyiduna Abdullahi dan Umar kamar yadda Ibn Abi Shayba ya ruwaito masa sai ce sai dai in tana da haiza ko kuma tana da janaba kaga nan ya kara ko fahimta sake na alal aqalli dai mun samu abin da nake nema ya halatta aini ai amfani da ruwan da tai amfani da shi ta rage na uku shine wa shine Ibn Abbas رضي الله عنه كون من سامو صحابي نو كينا صحابي اوكو ابن عباس الماجرين ابو يزيد المديني يي روايه يكي cewa su ila ibn abbas an tambayi sayyiduna abdullah ibn abbas an su'ri almar'a a game da ruwan da mace ta yi amfani da shi ta rage fa qala sai ibn abbas yi wani bayani mai dadi sai ya ce hiya alqafu bananan yace ai ya tunta ma yafi laushi kai na kaki na ma ya lalace da kanta kanta ko eh ka je ka rike fatanya ka yi aikin wahala hannunka akwai kanta a jiki ita ko hannunta babu wannan kanta kaga kanta na iya boye najasa ko ka wanke ko ko ba haka bane to ita naka alqafu bananan hannunta yafi naka laushi sannan wa aqyabu rihan sannan da wuya mace take zama tana wari da yawan maza za ka iya samu wani yana iya zama yayi wari ko bai wanke jikin shi ba jiya wani yaro na ganshi na ganshi kaca kaca yana kallon waya suna kallon abin da ne ina musu fada su uku nace ku yanzu ga ku nan kun dawo daga kanikawa ne ce ko kanika ko wanka ba ku je kun yi ba sai daya ce ni na yi wanka nace a haka sai wanka ka duka wani Allah sai daya ce ai ni wallahi sai ba kwana uku uku ne ce wanka to kaga shine mahallin shayi kuma manya ne fa wai shi ba sai ba sai ya kusa ya kwana uku sannan yake wanka to kaga wa aka yabo riha so da ka fahimtar Ibnu Abbas shi ma ita ce ne ya halatta a yi amfani da ruwan da mace ta yi amfani da shi tare na hudu tabi'i Ibrahimun Nakhai Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai ne daga cikin manyan malaman Kufa kuma almajiran Ibnu Mas'ud kale ce la ba'sa bi fadli wudu'il mar'ati babu ne ci ai amfani da ruwan da mace ta yi amfani da shi na biyar Ikrima Ikrima maula ibn Abbas almajirin Ibnu Abbas shi ma tabi'i yace la ba'sa bi fadli wudu'il mar'ati babu ne ci ai amfani da ruwan da mace ta yi amfani da shi tare na shida Ata'u ibn Abi Rabah alim Makka ɗaya daga cikin manyan manyan tabi'ai kuma malaman garin Makka annahu su'ila an fadli al-ha'id yatawaddahu minhu shin ya halatta mace tana haiza sai ta je ta wanka bayan ta gama jinin haizar ta ya halatta ai amfani da shi qala na'am yace kware da gaske wannan malamai guda nawa sahabbai uku tabi'ai uku dukkanin su ya inganta daga gare su cewa ya halatta za a iya amfani da ruwan da mace ke amfani da shi ta rage iyaka Ibnu Umar radiyallahu anhu shi ya kara wata fahimta ta sa yace idan ba ta da haiza kuma ba ta da janaba amma sauran duka sun ba da fatawa kai tsaye idan matar ka ce amfani da ruwa ya halatta ka dauka kai amfani da shi kai ma ya halatta idan kai amfani da ruwa ta dauka kai alwala da shi babu laifi duka bai bata wannan ruwan ya sa shi a najasa ba kar mu manta daga cikin sunnonin alwala duk kusan hadisan da aka ruwaito na suffar alwalan annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sama baya zuwa kai tsaye kawai ya tsoma hannunsa a cikin abin alwalarsa ke ya karkata ya zuba ruwa a hannunsa na dama ya hada ya cakuda ya wanke dama da hagu daga nan sai ya ci gaba da ne ya ci gaba da sa hannunsa a cikin abin alwala ko shine malaman mu na malikiya sai kaji suna cewa me ghaslul yadaini qabla idkhalihima al-ina'a daga cikin ababen da ake bukatar a fara yi a cikin alwala mutum ya fara wanke hannuwansa kafin ya tsoma su a cikin abin alwalarsa kun ga ruwa ne tsarki ne kenan to su kuma malaman da suke ganin ba za a yi ba ba za a yi amfani da ruwan da mace ce amfani da shi ba akwai Sa'id ibn al-Musayyib akwai al-Hasan al-Basri dukkanin su tabi'ai al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib ɗaya daga cikin manyan tabi'ai kuma al-Fuqaha as-Sab'a bil Madina ɗaya daga cikin manyan malaman nan guda bakwai ƴaƴan sahabbai wanda malamai suka ce kusan duk ilimin fiqhun Madina yana wajensu to shi fahimtarsa da kuma al-Imam al-Hasan al-Basri suka ce kana yakrahani fadla tahuriha da Sa'id ibn al-Musayyib da al-Hasan al-Basri dukkanin su suna ganin makaruhi ne ba sa ganin cewa idan mace ta yi alwala ta rage ruwa wani ya amfani da shi sannan abul aliya rufai ibn mahram shi ma ɗaya daga cikin tabi'ai ya ce kuntu in rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na kai ma wani daga cikin sahabban manzo Allah sama ziyara fa aradtu an atawadda min ma'in indahu sai ne nufin in yi alwala da wani ruwa da ke kusa da shi fa qala fi shi la tawadda bihi fa innahu fadlu imra'atin ya ce take alwala da shi wata mace ce ta yi alwala ta rai to kun ji daga cikin magabata waɗanda suke da fahimtar ba za a yi amfani da ruwan da mace ta yi amfani da shi ta rage ba sannan mun ji waɗanda su kuma suke ganin za a yi sannan kuma ga hadisi ya tabbatar da haka akwai hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ruwa a gidansa sai ya zo zai yi wanka da shi sai matarsa Maimunatu bintul Harith sai ta ce ya ma'aikin Allah ai na yi amfani da shi kuma ina da janaba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna janabataki laysat fi yadik a wata riwaya inna haidataki laysat fi yadiki, ai janabaki ko hailaki ba a hannunki take ba. Sai manzo Allah kuma ya dauki wannan ruwan sai ya je wanka da shi. In an yi wanka da ruwan da aka rage, an yi wankan janaba da shi ko wankan haiba, aka sake yin wani wankan na tsarki da shi, to ashe alwala'i ta fi cancanta a yi ne a yi amfani da ita. Wannan ababin kiyasi ke ba. Sau da haka sunna ta tabbatar da cewa ya halasta idan mace ta yi alwala ta rage ruwa, ya halasta namiji ya zo ya ɗauka ya yi amfani da shi. Wannan shi ne a taƙaice abin da ya ƙunshi wannan babu. Babi na gaba, babun sabbun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wudu'uhu 'ala al-mughma 'alayhi. Babi da zai yi bayani akan sabbun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, cewa manzon Allah sama ya kwara ma alal mughma, wanda ya suma, alaihi, wanda ya alwala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tesa ruwa ko ya watsa ruwa a jikin wani wanda ya suma. Al-mughma alaihi shine mutumin da asabahu ghisha'un, ya suma. Asabahu ighma'un, suma ya faru da shi, ya suma, wato hankalin shi ya dan tafi, har ma kila numfashin shi ya dan tsaya da aiki, amma zuciyar shi tana bugawa, domin wani zubin suma akan zata ma mutuwa ce ko. To wannan hadisin ne yake nufi da wannan tarjumar da ya mana. Yana nufin ruwan da aka yi alwala da shi dai har yanzu aka rage, ashe mai tsarki. Ruwan da aka yi alwala da shi, wani alwala da shi ya rage, mai tsarki ne. Domin gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da wannan sauran ruwan ya gunta ya tesa ma wanda ya suma. Za mu ji kowa ne. An Jabir radi Allahu anhu kala ja'a Rasulullahi صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. وانا حديث صاموش لك صحاب من ظل ثم جابر بن عبد الله الأنصاري، صحاب عن نفسه ثم جابر لن عبد الله لن أمر بن حراء، babansa sunan shi Abdullahi, kakansa sunan sa Amru, kakansa na biyu ana ce masa Hara, shine Jabir. Jabir radiyallahu anhu yana cin matasan sahabbai mutanen Madina, sannan yana cin kabilar Banu al-Khazraj. A lokacin da aka yi bi'atul aqbat ath-thaniya, a shekara ta 13 bayan aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cikin waɗanda suka zo su 70 ɗin nan da biyu, ko kuma 70 cif suka zo suka yi ma manzo Allah sama chaffa, cewa manzo Allah sama ya bar garin Makka ya koma garin Madina. Tsangwamarsa da cutarwar da ake masa a garin Makka, to su sun shirya masa komai kaf, ya bar garin Makka ya koma garin Madina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a su koma, Allah maɗaukakin sarki bai masa izini cewa ya yi bar garin Makka ba, amma idan Allah ya masa izini yana tare, to zai koma garin Makka, Madina. Daga cikin abin da ya tabbatar musu da haka, sai ya ɗibo su sahabbansa, sai ya ba su, ya ce su je su fara mishi sharan fage. Aka ɗibi irin su Abu Salama, irin su Mus'ab ibn Umair, aka ce su tafi su je su fara karantar da mutanen Madina Al-Qur'ani da Sunna, sai suka tafi. To Jabir a cikin 70 ɗin nan shine asgharuhum, shi ya fi su ƙananan shekaru, yaro ne sosai. Babansa an kashe shi a yakin Uhud, an kashe shi a yakin Uhud da aka yi a shekara ta 3 bayan hijira. Lokacin da aka zo za a tafi yakin Uhud, wanda an yi shi ne a bayan garin Madina, wanda suka je Madina sun san inda maqabaratu shuhada take a Uhud. To shi kenan Jabir ya zo ya ce ma babansa shi ma zai je. Babansa Abdullahi ya zaunar da shi, sai ya ce masa kakkaje ni zan tafi kuma zan yi shahada, kaga kana da ƴan uwa mata guda 9, ka tsaya ka kula da su, sannan kuma ka san ana dina bashi, ka tsaya ka biya min bashi, ka san ban da wanda zai biya min bashi in ba kai ba. Ya faɗa masa gidu na Jabiru, saboda haka ana tafiya yakin Uhud yana ɗaya daga cikin waɗanda aka fara kashe su babansa kai tabbata aka rufe shi bayan kusan shekaru 40 da rasuwarsa aiki yazo za a yi aikin ruwa a garin Madina a zamanin Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu yana khalifa aka ce to yanzu ya za a yi ruwa kuma zai biyo ta hanyar makabartar shuhada ta Uhud to ya za a yi sai Sayyidina Muawiya da wasu sahabbai suka ba da fatawa cewa gawawwakin da suke wajen a tattara duk wanda kabarin shi ya bi ta wajen to a haƙe shi in ƙasusuwa aka gani a ɗauka a je a sa su a wani waje daban Jabir ya ce ni na buɗe babana sai ya ce sai na same shi kwata-kwata ba abin kamar yanzu aka kashe shi ya ce lokacin da aka kashe shi an yi mishi wata tsara sai ya haka ya ce sai muka yi haka da hannunsa ya ce ciwon kamar yanzu nan aka ji shi kaga shi ne wannan ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وكاجا ولينا تشي بابا سكينا بابا جابر جابر رضي الله عنه يا دقي يا قي شكرا وجن شكرون سقسان أدوني كمان تسعين لهم تسعين لهم صدقين أدوني صحابي وأن نسوك مكانش a ƙarshen rayuwarsa ya makance ya rasu shekara ta 74 bayan hijira annabi sallama wasu kuma suka ce shekara ta 78 bayan hijira akwai malaman da suke cewa shine ƙarshen wanda ya rasu a Madina amma dai wannan magana tana da rauni maganar ta fi ƙarfi ita ce shine ƙarshen wanda ya rasu a cikin ahlul bai'ati waɗanda suka yi wannan mubayi'ar ta biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 13 bayan aiko shi Jabiru kenan a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa bayan ya makance wata rana yana zaune sai su Ibnu Abbas da wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai sai suka zo suna faɗa masa ga irin zaluncin da shugabannin lokacin suke yi an samu wasu gwamnoni da suka riƙa yin abin da suka yi dama to sai aka zo ana fira ana faɗin abin da suke a gaban Jabir radiyallahu anhu sai Jabir yake cewa ya laita sami'i zahaba kama sami'a kama zahaba basai yace ina ma dai da ji ina ma ya tafi kamar yadda ido na ya tafi na daina gani ba zan ji waɗannan abubuwan ba bana ganin su kuma balle in ji su to haka Jabir yake to shine mai riwaya yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da yawan hadisi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam as-suyuti ya ambace shi يكي شيوا والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس هو سيتشيكي شيوا وجابر وزوجة النبي قال وجابر وزوجة النبي قال جابر رضي الله عنه إلى إلك تشن ونسق في يوم حديثي أتشن صحابة تشيني لو كتن دمزة سمي رسلي يقول ينا متاش صدق قالوا بليني جمتاسا كسم متاسا su suka karɓo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kusan duka gabaki ɗaya waɗannan al-muksiruna liriwaya za ka gansu ba wanda ya kai shekara 20 a lokacin da manzon sama ya rasu ya bar su Allah ya kare yadda a gare su to yake cewa Jabir radiyallahu anhu yake cewa ja'a rasulullahi sama ya'uduni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo domin ya gaishe Jabir bai da lafiya manzala su ne zo ya gaishe shi wa ana maridun alhali ba ni da lafiya la aqilu hankali na ma har tafiya yake ba na ganawa ke kaina ciwo ya tsananta ke annabi sama ya taso daga gidansa ya zo gidan Jabir radiyallahu ta'ala anhu domin ya gaishe shi akwai riwayar da ta zo a cikin sahihu muslim cewa da manzo Allah su sama zai taho sai suka taho shi da sayyiduna Abu Bakar radiyallahu anhu su biyu suka taho wanda ya raka manzo Allah sama wannan gaisuwar ko dubiyar shine sayyiduna Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu fatawadda'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya ga halin da nake ciki sai alwala wa sabba min wudu'ihi sai ya watsa min ruwa na sauran da ya ragu a cikin ruwan alwalar sa fa akaltu kawai sai na farka sai na zama ina gane ko waye a kaina sai na gane ashe manzo Allah ta mani da sayyiduna Abu Bakar radiyallahu anhu suka zo gaishe ni kuma ga abin da ma manzo Allah sama ya muni ya ɗibi ruwan da ya alwala da shi ya watsa min fa kultu sai na ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah liman al-mirasu waye za a ba gado yana farkawa abin da ya tambaya ke liman al-mirasu waye ya halatta ya ci gado innama yarithuni halalakun ya ma'aikin Allah ka san ba wanda zai gaje ni face kalala fa nazalat ayatul fara'idi shikenan sai ayar da take bayani a karaban gado ko ayoyin da suke bayani a karaban gado sai suka sauka suka yi bayani a game da raban gado wannan hadisin haka ya zo sayyiduna Jabir radiyallahu anhu yana ba mu labarin cewa ya yi rashin lafiya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sayyiduna Abu Bakar suka zo gaishe shi a lokacin ma ya suma bai san inda kansa yake ba annabi sama ya yi alwala ya ɗibi ruwan da ya saura a cikin ruwan alwalarsa sai ya watsa ma Jabiru Jabiru ya farka Jabiru na farkawa sai kawai ya ga annabi sama a gabansa sai ya ma manzo Allah sama tambaya ta addini akwai girman darasi a cikin wannan hadisi bai da lafiya har ya suma amma kuma yana farkawa abin da ya fara tambaya shi ne game da ilimi kalala akwai bayaninta a gaba can a cikin kitabun tafsir amma dai a taƙaice magabata sun yi saɓani a kan me ake ce ma kalala har sayyiduna Umar radiyallahu anhu kamar yadda Bukhari da Muslim suka ruwaito yake cewa abubuwa guda uku na so a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke mana wani ilimi wanda za mu zama ba za mu yi saɓani a kansa ba a kansu a game da su daga ciki akwai alkalala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi alkalala a wuri biyu akwai kalala ta farko wacce kalala ce ta li'ummi akwai kuma kalala ta biyu kalala ta shaƙiƙi ko kuma li'aji a cikin ma'anonin da aka faɗi na alkalala ma'anar da kusan malamai suka tafi a kanta mai ƙarfi ita ce ma'anar sayyiduna Abu Bakar radiyallahu anhu ya fassara kalala yake cewa man mata wala waritha lahu min far'in wala asl mutumin da ya mutu bai bar wanda zai gaje shi ba min far'in zai daɗa ko namiji ko mace zai da su sannan wala aslin sannan ba yi da wanda zai gaje shi ta ɓangaren uwa zai da baba sannan a mazhabin sayyidina Abubakar zai da kaka domin a mazhabin sayyidina Abubakar kaka yana zama a matsayin uba shi yasa a mazhabinsa idan aka haɗu tsakanin kaka da ƴan uwa to kai tsaye kaka zai kore su kamar yadda baba ke korensu to shine kalala wannan kuma ana kusan ita ce malaman fiqh duka suka tafi a kai kenan kalala ɗan uwa kenan ɗan uwa kuma kala biyu ne ko kuma a ce kala uku akwai ɗan uwa uwa kawai shine Allah subhanahu wataala yake cewa wa in kana rajulun yurathu kalalatan ko walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء أجنكم من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضاعف هذا وأن الحلال كلا نمي نل أمي في تنكما في حلال نشئك شين آير يستفونك قل الله يؤتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت فهو يرثها كو فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك كو الزوا كرش وانا كلالة كذا علوك شن باب شكيكي كو وانا كذا ما مقفن تشيني لأبي كو shakiki uwa dai uba daya akwai wannan batun a cikin kitabu tafsir al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a can to shine dai a takaice kalala a ma'ana wacce take ta kusa kusa mu fahimci kalala sannan sai ya ce fa nazalat ayatul fara'id a wata riwayar an faɗi cewa ayar da ta sauka ita ce waccan ayata yastaftunaka qulillahu yuftikum bil kalala aya ta kafi cikin suratul nisa'i wasu kuma suka ce ayoyin da suke bayani a kan rabon gado ga baki daya su ne suka sauka yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhil unsayain hadda waccan ayar ta ƙarshe mun gane to su ne ayatul miras suka sauka aka yi bayanin yadda ake rabon gado Allah subhanahu wa ta'ala ya raba gado da kansa wannan shine hadisi fikin hadisin na farko tawadu'un nabi sallallahu alaihi wasallam fi iyadatihi ashabahu idza marid wannan na sheda akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin mutum ne ba kaman sauran mutane ba ga daraja ga daukaka amma kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi tawadu'u kun kantar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam baya da jiji da kai sahabbansa waɗanda suke da suke kasa kasa can idan sun yi rashin lafiya yakan tashi ji ya gaishe su kaga wannan abun koyarwa ne da manzon Allah sama ya mana fikihu na biyu mashru'iyyatu iyadati al-maghda ai shartin ta aje idan dan uwa bai da lafiya aje a gaishe shi sannan da yawan malamai sun tafi akan cewa annal iyadatu wajiba in dan uwanka ba yi da lafiya ka ji labari to ba mustahabi bane wajibi ne ka je ka duba shi ka gaishe shi mun taba yin kuduba a nan masallacin akan gaida mara lafiya kusan minti 35 hukuncin hukuncin gaida mara lafiya yana da tasiri matuƙa sosai sannan ana gaida har da wanda ba musulmi ba maza sama har wanda ba musulmi ba yana zuwa ya je ya gaishe shi shi yasa gaida mara lafiya na ɗaya daga cikin haƙoƙin ɗan adam da shari'a ta zo kuma sai ta tabbatar da shi amma haƙƙin ya fi ƙarfi ga ɗan uwanka musulmi shi yasa man sune ce haƙƙul muslimi ala al-muslimi sittun a wata riwaya haƙƙul muslimi ala al-muslimi khamsun a ciki yace ne wa idza mariba fa'udhu idan yayi rashin lafiya ka je ka gaishe shi sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace Allah ta'ala yana faɗa a cikin al-hadithul qudsi yace ran lahira Allah zai kalli bayinsa ya kalli bawansa yace ya abdi maghittu falam ta'udhi kai bawana ina ja da kai na yi rashin lafiya amma baka zo ka gaishe ni ba Allah zai rashin lafiya sai bawan nan sai ya ce wa kaifa tamradu wa anta rabbul alamin ya Allah za kai ciwo alhali kai ne ubangijin halittu sai ya ce mariba abdi fulan wa qad sami'ta bihi wa lam ta'ud bawana wa na dan uwan kai rashin lafiya kuma ka ji labari zai da lafiya baka je ka gaishe shi to manzo Allah sama yana ba gaida mara lafiya muhimmanci ga shi Jabiru radiyallahu anhu yayi rashin lafiya annabi sallama ya ji ya gaishe shi fiki na uku hablu ruqyati salihin bil ba akwai falalata mutanen kirki su zama sun yi ruqya a ruwa ana yi ruqya da shi a tofa a yi addu'a a watsa a shafa ma mutum a jikinsa ko kuma a fesa masa duk ya halatta karanta masa ayoyin da ake rukuya da su ko kuma addu'o'in da ake rukuya da su sai a tofa ma mutum a watsa masa ruwa domin ya samu lafiya sannan kuma wannan yana tabbatar mana da mai mashru'iyyatu ruqya ya halatta kenan ayi rukuya sannan fiqhu na biyar taharatul ma'il musta'mali fil wudu'i wal ghusl ashe ruwan da akai alwala da shi aka rage wanda akai wanka da shi aka rage ashe yana da tsarki domin gashi nan manzo sama yayi alwala da shi ya rage kuma yayi rukuya da shi ya watsa ma jabiru alhali ya suma a lokacin sai jabiru ya farfado fiqhu na shida jawazu wasiyyati al-marid wa in kana aqluhu yaz'abu fi ba'd awqatihi bi sharti an takuna an yakuna fi hali ifaqatihi an takuna fi hali ifaqatihi wa huduri aqlihi fiqhu hadithin ya tabbatar mana da halaccin mutumin da hankalin shi yake tafiya saboda rashin lafiya ko yake suma ya halatta yi wasiyya amma lokacin da zai yi wasiyya ya kasance hankalinsa ya dawo misali mutum ya kai mataki na har an sa masa oxygen a hanci, baya gane wake samansa, baya gane ɗansa, baya gane matarsa, baya gane likitan da ya zo kansa, amma kuma wani zubin magani na masa ƙarfi sai ya farfado, har ma ya fara tambaya na ina nake, waye kawo ni nan? To a wannan yanayin ya halatta ya wasiyya, kuma wasiyyatuhu takunu munaffadha, duk abin da ya tabbatar a wannan lokacin ya tabbata, za a yi amfani da shi, duk da cewa a ababi na adalci na ilimi wannan matsala ce da malamai suke sabani a kanta. Akwai malaman da suke ganin cewa idan mutum ya kai halin da baya gane abubuwa, to ko ya farka ya yi wasiyya ko ya yanke hukunci ba za a karɓi hukuncinsa ba. Amma dai wasu malamai suna ganin wannan hadisin hujja ne da ke tabbatar da cewa ya halatta ko da mutum hankalin shi na tafiya amma yana dawowa, to yi wasiyya, kuma wasiyyan nan tashi ya halatta, za a iya tabbatar da ita. Ya farfado sai ya ce kudin shi wani abawa na kaza, ko kuma ya ba da kaza ga masallaci kaza, ko ya ba da kaza ga makaranta kaza, ko ya ba da kaza ga kungiyar da ke kula da marayu, ko ya ba da kaza game da kungiyar da ke kula da gajiyayyu da waɗanda ba su da shi, to za a tabbatar da wannan wasiyyar tasa, duk da cewa ga halin da yake ciki hankalin shi yana tafiya kuma yana dawowa. Mun gane. Sannan daga cikin fikihin wannan hadisin, hifzu sahabati ala al-ilmi wal amali ala muqtadahu fi ayyi halin kanu, wannan a cikin hadisin nan ne abin da ya fi burge ni ke halin da Jabiru ya shiga amma yana farkawa, tambayar ilimi ya fara ma annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan na shaida akan sahabbai ashe mutane ne da babu abin da ya fi ilimi a wajensu, kuma sannan idan sun koyi ilimin nan su aiki da shi, sannan ba sa son su gina wani aiki a kan jahilci, duk abin da za su yi sun tambayi annabi sallama mai hukuncinsa. Kaga haka ya kamata mu zama, sannan a kalli idan ba ka da ikon da za ka buɗe littafi gaban malami ya maka karatu, to kakka take ka aikata wani aiki, kowane irin aiki ne sai ka tambayi malamai mai hukuncinsa. Wannan yana cinta lalata yadda nake ciki a ƙasarmu. Malamai a irin ƙasashenmu an ɗauke su a matsayin ba a sabon ɗinki da su, sai idan kun ma ya ɓarke, to daga nan ne ake kiran su sai a ce a zo a yi faji, kuma kun wannan ya riga ya zama rajiya ya rididdige, shi ne ake ba malamai. Amma duk ƙasar da take son ta samu walwala na matsalolinta, to sai malamai sun kasance su ake ɗinkawa da su. Me yake ce ka'ida? Malam Abdulmalama Sheikh Muhammad Jallo rahmatullahi alaihi sarkin musulmi a cikin littafinsa da ya rubuta usulus siyasa, ya rubuta ma Umarin Dallaji sarkin Katsina a lokacin ya rubuta masa wani littafi da zai zama masa kamar manual wanda zai yi amfani da shi na gudanar da mulkinsa. To da ya rubuta masa, ya rubuta masa wasu usulai guda goma. Asali na biyu ya ce idan shugaba yana son ya ci nasara, to ya kewaye kansa da malamai na Allah wanda za su riƙa faɗa mishi gaskiya. To mu daga cikin matsalolin da muke ciki yau a wannan ƙasar tamu, akwai kullewa malamai ba a yi da su, ba a neman shawararsu, ba a cewa me za a yi, ba wani wanda zai yi wani abu ya tambaye su, shi yasa ƙasar ga yinan ta kulle, sai dai Allah. Allah shi fitar da mu. Fikin na gaba, annan nabi sallama la yantiqu anil hawa, manzo da sama baya fadin sacci fadi, domin riwayar muslim aka ce fata kata da sayyidina Jabir ya tambaye shi ce liman al miran, sai manzo sama ya shugu bai ce komai ba, sai can kawai aka saukar masa da wahayi, aka saukar da waɗannan ayoyi. Fikin na tara, anna Allah ta'ala qasama al miras bi nafsi, Allah da kansa ya raba gado, bai ba kowa dama ya raba ba, da kansa ya raba. Shi yasa abinda ake bukata kawai ɗaukowa za ka yi ka aiwatar, Allah da kansa ya raba gado. In kun ce Allah ya raba, akwai waɗanda Allah maɗaukacin sarki kai tsaye faɗa a cikin Alƙur'ani ya bar manzansa sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya aiwatar a aikace, kuma ya tsara sharhi, sannan kuma malamai suka zo su kai kiyasin wasu akan nassosan Alƙur'ani da sunna. to akan haka jado ya tabbata a musulunci yasa ba ra'ayin kowa a ciki ba ra'ayin kowa a gado kuma ba wata sabuwar mas'ala yanzu da za ta zo ta gado ka ce wai ba hukuncin ta bid akai sannan fitu na karshe bayanul kalalati wa mirasiha an yi mana bayani akan me ake nufi da gadan kalala ko an fadan mana kalala da kuma gadan kalala Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sokan mana da alkhairansa ya kara mana fahimta a cikin addini wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.